الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أساكي من أقود يرمك الله تعالى wanda ya kawo rayuwarmu yau wuni na 14 cikin watan Ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 ya 14 ne ce haka na faɗa ko yau Allah da mu ko dai ya sha hudu ne wanda ya daidai da uku ko ga watan uku miladiya ta 2026 yau ma ga cikin ikon Allah da ya tada ya gare shi za mu ci gaba da karatunmu da muke na kokarin tarjuma ma'anonin ayoyin alkur'ani muna roƙon Allah ta'ala ya mana jagoranci wajen fassarawa da karantawa da kuma aiwatarwa a bisa daidai Allah ta'ala ya datar da mu idan yan kwa musulman ta ba bira cikin suratu maryam mun karanta ayoyi daga 1 har zuwa na 15 za mu tashi akan aya ta 16 wadda wannan kaman sabon feji ne za a bude shine batu akan maryam alaiha salam ya tuma ta annabi isa alaiha wa alaihi salam ha za mu ji tarihin wannan baiwar Allah asali dai ita wannan baiwar Allah kamar yadda muka sani a tarihi da karance-karancen da muke yi asali ya tuma ta mutuniyar kirki ce tana kula da harkar addini da makaranta da masallaci da al'amura daga cikin abin da ta yi saboda ita mutuniya ce ta Allah sai ta yi bakacin cewa idan ta samu ɗa za ta sadaukar da shi a hidimar musulunci ko hidimar addini daga ta samu cikin Maryam sai take ainihin mai roƙon Allah ya sa ta samu ɗa namiji saboda ta yi alkawarin cewa in ta haifi ɗa namiji za ta sanya shi ya zama cikin bayin Allah masu hidima a masallaci da abin da ya shafi haka to cikin ikon Allah sai aka haife ta ƴa mace da aka haife ta ƴa mace shi ne Allah ya ba mu labarin cikin suratu Ali Imran yace inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim falamma wada'tha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'tu wa laysa dhakaru kal unsa yace wa inni samaituha maryama wa inni u'iduha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wannan an bata hana batin hasana malamai suka ce girman da yaro zai yi normal yaro a kwana a ita tana yin sau biyunsa da haka Allah ya tada ita tana girma ne idan yaro yau zai girma kamar zai kara inci ɗaya to ita sai ta kara inci biyu ko hudu haka girman ce yake to wannan baiwar Allah da ta haifi wannan ya ta koka cewa Allah ta so ta samu ɗa namiji amma ya mace ba ta kai namiji ba amma dai ta ambata mata suna Maryama kuma ta yadda alkawarin da ta yi ta tabbatar wa Allah don haka ta ƴanta wannan yarinya wajen hidimar bautar musallaci da abin da ya kama da haka shine Allah ta'ala zai kissanta mu labarin ta daga lokacin da ta manyanta al'amuranta suka bayyana to lokacin kuma Allah ya kaddara cewa za a haifi annabi Isa a dalilinta albarkacin waccan addu'a da ke tabbata sai Allah ya amsa sai ta zama na a dalilinta za a samu ɗaya daga cikin annabawan Allah shine Allah yake so ya gwada mana wannan labari dan ya zama mana abin lura domin kullun an ce idan aka faɗi labari a alqur'ani ba so ake kaji labarin ya burge ka ba a'a so ake zama maka wa'azi don ka gyara wani kuskuren ka ko kuma dan ka samu wata fa'ida da da baka san da ita ba sai ka rike ta ta zama dalilin kubutar ka gobe alqiyama haka sai Allah madaukakin sarki yace
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا
تو أنا مدوك جنسكي يتوكر في الكتاب مريم كأنبا تامسو لاباري نوى النبي ورألا بسنا مريم أي وكر أيها الرسول كأنبا تاياك ونم مدو في هذا القرآن أشكي ونم القرآن كبر مريم ka ambata musu labarin Maryam a wannan lokaci idan tabazat ko yayin da ta nesanta ai ta ba'adat an ahliha ta tafi da nisa ta bar mutananta fattakazat min dunihim ko sai ta ainihin mai ta tafi wani ware mai nisa shine malai yace ai fattakazat laha makanan sai ta je ta samu wani ware mai kyau mimma yalil sharqi anu ta gefen da yake ainihin mafudar rana daga wajensu sai ta koma ta wurin ta je ta zauna tana abubuwanta ta nesanta da mutane ai shi ne ya ce udhkur ya Muhammad fil Qur'ani kabaru Maryam ka ambata musu a cikin Al-Qur'ani labarin Maryam bintu Imran yar gidan Imran hina atazalat an aliya lokacin da ta itizali ta bar mutananta ta tafi mai makanan walwale fi jihati sharqi ta bangaren arin gabar ko kuma fudan rana muftarigatan lil ibadati wanda ta tafi tana shiri don botar Allah madaukakin sarki mutadahiratan wanda take tsarkake kanta mutaabbida mai bota ago ta tafi ta nemi wani ware na musamman wanda za ta dinga ibada wanda za ta tsarkake kanta da nesanta kanta da mutane don ta samu nutsuwa ta samu rashin hargowa ta zama tana ibada babu wani abin da zai dauki hankalinta bisa wannan ka'ida sai ta yi kokarin nesanta kanta da mutananta ta tafi shi sa al-Imam Ibn Kathir yake faɗa mana cikin tafsirin sa yake cewa ayyu khabirullahu ta'ala an Maryam Allah madaukakin sarki na bamu labari dangane da Maryam annaha ay tazalat alaha ita ta nesanta da mutananta ila makanin sharqi zuwa ga wani bangare na mafudan rana min baitul maqdis wana wale yana ta can bare a cikin masallacin qudus ta barin da rana take fitowa mu yanzu ana yin sai mu ce mai ta barin gabar ko yawa amma wanda suke madina rana ta ida take wanda suke makka ko madina ina ne ranar su ai madina kudda arewa take kun gane to lara ta arewa ta fito ta fatan fahimta amma mu da muke be yamma da makka ranar mu ta gabar ne shi yasa sai ce
ta bangaren da rana take fitowa a cikin masallacin nan na Qudus shine Al-Masjid Al-Aqsa kusa wannan wajen shine santar duniya kuma shine cibiyar duniya kuma dukkan abu da za a yi a duniya da a rake har alkiyama anan za a yi shi za a ga gurin ba zai rabu da fitintunu ba da rigingimu in wannan ta kare wannan za ta so in wannan ta kare wannan za ta so dan haka karka tsammani wai za a daina rigima a wurin ba za a daina ba yanzu ba ana wannan rigima Iran a garka ba da Israel to in ka ji wannan din ta lafa za ka ji wata ta taso haka za a yi ta yi kuma tun a farkon duniya ka karanta tarihi ka gani irin Mongols abin da suka zo suka yi tun daga kasar Sin suke bi suke rusa dauloli suke sai da suka zo Hasham lokacin da suka zo Sham ne suka haɗu da jama'a da Sheikh Islam Ibn Taymiyyah da sauransu aka yi abin da aka yi Allah ya ba su taimako suka rushe su to haka duniya take kar ka ɗauka duniya ana zaman lafiya kai dai ka yi addu'a duk inda za a yi rigima kana gun da gaskiya take kawai in kuma ajalinka ya zo Allah ya sa ka mutu a musulunci amma kar ka ɗauka za a daina wannan rigima ba za a daina kamar yanzu ma aka fara to sai ta bar mutananta ta tafi can wani bangare na mafudan rana a jikin masallacin Qudus sai ta zauna a wurin sai kaurace wa mutananta don me ita ta abuda fi domin ta je ta yi bauta a cikinsa wa takhlu ta ainihin keɓanta bi rabbiha da ubangijinta ta samu kalwa shine ta samu nutsuwa babu wani abin da zai dame ta babu wani abin da zai daga mata hankali ba ta da aiki sai ibada shi yasa sai ta kaurace wa mutananta ta samu wani rige can gefe ta koma ta shiga tana ibadar Allah a wurin to a lokacin da ta je wannan wurin wa kana zalika tamhidan lima arada Allah wannan kuma sai zama kamar shimfiɗa ga abin da Allah yake nufi ta da shi saboda ta a cikin mutane ta bar mutananta ta koma tana bauta kuma ga abin da Allah ya nufa ta zai same ta don haka wannan abin sai zama tamkar shimfiɗa ne ga abin da Allah yake nufi na me min al-karamati na karama al-azmi karama mai girma da Allah ya shirya mata bi wuladati Isa alayhi salam ta yadda za ta haifi Isa amincin Allah ya tabbata a gare shi kun ga wannan ba karamin karama bane yana daga cikin abin da zai tabbatar maka ka gane cewa Allah ya yi mata karamci kuma tana da karama ta haihu babu miji ta haifi ɗa ko babu miji wannan karama ce shi yasa idan kana musulunci to ka nemi ilimin abu uku ka san su sosai ka san menene mu'jiza ka san menene karama ka san ko menene tsafi domin in baka tantance wannan ba mai tsafi ma zai zo ya halakar da kai ka dauka da gaske ne da haka sai ka gane me karama me mu'jiza sannan me tsafi ka mu'jiza wannan annabawan Allah ne Allah yake musu ita duk wanda ya zo ya ce maka yana da mu'jiza kare yake in dai ba annabin Allah ba ya kamata mu fahimci wannan ba wanda yake da mu'jiza sai annabawa su ku annaba Allah yana ba su abin da ya ga dama ya zo musu mu'jiza annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babbar mu'jiza shi ne alqur'ani ya gagari duniya an yi zama an yi waye an yi mai babu kai saka taba shi ba baka yi saka rusa shi ba baka yi saka sa masa wani barna a cikin sa ba duk yadda kai ka bata shi an yi amfani da masu addini an yi amfani da masu ilimi marasa addini an yi amfani da orientalist mustashrikun duka an yi amfani da su don su rushe wannan alkur'ani amma ba za su iya ba lokacin George W. Bush Jr. ba sun yada wani qur'ani ba a internet wai furqan al-haq yanzu ina yake a babu Allah ya fitar da shi su da ka dole ka san me mu'jiza sannan a cikin mutane su waye Allah yake musu mu'jiza bayan ka san sai ka san me karama cikin mutane su waye suke samun karama sannan sai ka san me tsafi su waye suke yin tsafi to in kaga tsafi zaka gane in kaga karama zaka gane in kaga mu'jiza zaka gane saboda ka gane ka karanta ka fahimta ka san su waye suke da karama karama ni da kai da duk wani mutumin da ya tsaya tsayuwa tsakaninsa da Allah yake ibada ya tsarkake kuma da ikhlasi yake wani mataki wajen ubangiji Allah zai bashi karama sai faɗi magana ta yi sai ya abu kaga abun kaman al'ajabi sai da su ake kira karama shi za je muka faɗa irin karamomin Umar ko Umar dan Khattab to wannan karama ce to ya kamata musulmi ya gane in kana musulunci kar wani ya zo ya amfani da wani kawai dodorido ya bar ya raba ka da addini wallahi in ya raba ka da addini ya cuce ka kuma kusan da yawa aka raba mutane da addini ta hanyar karama za a zo a ce ga shehu ya bayyana a gajimare ka zo kai ta leƙa ba za a gani ba sai a ce ba ka da rabo ne eh sai a ce ba ka da rabo wa ya maka in abu na gaskiya ne ba ya koyuwa shi abin addini ba a koye shi yawa za ka gan shi furufuru ba wani abin da zai koyi maka kuma ka zo ba ka gani ba ka ce ba ka gani ba ce na ba ka da rabo sai ka yi ƙarya kai kuma ka ce a gashi ɗin kuma ka zo makareci abin kenan ko ai kuna primary da can lokacin da ake amfani da littattafan Oxford ai ko wani littafi Ali and the Angels Ali and the Angels ko tuna shi ko to a cikin ai an kawo wata kissa aka ce Ali is a clever man he wanted to be rich ko but he don't want to work baya so ya sha wala amma yana so ya kuɗi to sai ya tsara wani dabara ya gina wata ƴan bukka ya je ya sa kujera ya sa buta ya sa takalmi sai ya je ya gaya mutanen gari ya ce mala'ika ya zo yana nan a cikin daki duk wanda ya je in dai mutumin kirki ne zai ga mala'ika duk wanda ya shiga bai gani ba in ya fito zai ce ya gani yana cin tsoro kar ya ce bai gani ba a ce shi ba mutumin kirki ba ne sarkin gari ya zo ya shiga ya leka ya leka ya ga bai ga ya ga koyi ba sai kujera ya ce kai na fito da ce ban gani ba tu mutanen gari sun kai za ce ni ba ni kirki to haka ake wa mutane fa ta tsuni ya ce wallahi sai a yi kawo wani abu da hankalinka za a kama ka a hankalce sai ka yadda na kuka dole dan uwa mutum ya je ya karatu ba dan kar wani ya yi wasa da hankalinka wallahi kar wani ya wasa da hankalinka babu yadda za a yi mutum ya dauki matsayin ubangiji babu wallahi babu komin karantinsa komin karamar da Allah ya masa ba yadda za a yi ya dauki matsayin Allah ya kamata ku san wannan ƴan uwa dan ka kuka mala'ika ma aka ce gashi dan kowa ya zo ya gile ka ya ga bai gani ba ya fito ya ce bai gani ba zai ce to haka suke musu ba su shi wuna ce baka gan shi ba ina ba ka da rabo laifin ka yayi yawa sai ka tsorata ka dauka da gaske ne nan kuwa kawai dodori ne to da haka Ali and the Angels haka ya yi ta yin siyasa da ya karshe matar sarki ta ce masa wannan abin ƙarya yake amma kurbu da shi ni ma zan rama sai ta ce masa akwai invisible court da riko hannunta haka haka ce a invisible ring kai ko shi ne ya ce ga zai kawo sarki invisible court ya riko hannunta haka kai ka dauka ya dauki wani abu aka zo aka sa wa sarki ƙarya kawai gawa sarki yadda fatan sarki ta yi ta kula da yake akwai hankali a gun mata mata ka san suna da hankali shi sa ake zama da su kuma suna kiyaye akwai kiyaye abu sai ta gane cewa wannan abun ƙarya ne sai ta ce wa sarki abin da ya faɗan nan fa ƙarya ne amma ka rabu da shi zan gwana shi sai ce ta ce wa sarki ka ce akwai invisible ring an kawo za a bashi ya kawo hannun sa a sa mu kaga shi daga nan aka gane makareci ne eh so haka ake so kar ka zauna baka san irin waɗannan abubuwan ba ka tantance menene mu'jiza menene karama menene tsafi saboda mafi yawancin mutane a wannan zamani tsafi suke yi su gwada maka cewa su masu daraja ne saboda ba lahira ne a gabansu abinda yake gabansu kawai darajar da za su samu a gaban mutane da jin daɗin da za su yi na duniya in sun je lahira ma komai ma ta faru kawai
amma mutumin kwarai yana jin tsoron gabansa da Ubangiji. Allah ka sa mu dace. To da haka anan mallam Imam Ibn Kathir yace wa kana zalika tamhidan sai ya zama kaman shimfida lima arada Allah biha ga abin da Allah yake nufi da ita Maryam din min al karamati na karama al azmi mai girma bi wuladati Isa alaihi salatu wassalam saboda a wannan dalili za ta haifu annabi Isa dan Maryama. To kuga shi yasa sai Allah ya ba ta izini ta fita ta bar a gurin da take ta tafi wani waje dan ta je ta samu mutane ta zauna ta tafi tana ibadarta tana komi wannan dalili sai Allah ya sa mata mai ta fita shine sai Allah ya ba mu labari yace ya ga mana cewa ta fita ta bar mutananta. Shi yasa Abu Musa al-Ash'ari ya karɓo wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da Bukhari da Muslim suka fitar da shi yake cewa dukkan mutane hadisi yana faɗa yace dukkan mutane cikakku ne amma banda mata amma ta wanda suke cikakku su ne Maryam da Asiya. Maryam da Asiya malume da suka duba wannan hadisi suka wasa fasara suka ce abinda ake nufi da shi shine su ne suke da cikakken imani da kuma cikakkun halayya ɗabi'unsu cikakku ne. Maryam ba taɓa samunta da wani hali da za a ce wannan mummunan hali ba ne. Shi sa lokacin da a ƙarshe a cikin kissa ɗin za ku ji shi sa mutane suka yi mamaki da suka ganta da ɗa suka yi mamaki saboda halayenta masu kyau ne kuma tana da imani ta cika imani shi sa yace kamul al-iman kamula min ar-rijali kathirun wa lam yakmul min an-nisa'i illa Maryam bint Imran wa Asiya imra'atu Fir'aun wa inna fadl al-Aisha 'ala an-nisa'i ka fadl as-saridi 'ala sa'ir al-da'a. Yace dukkan mutane sukan zama cikakku akan samu cikakkun mutane a cikin maza dewa dewa an samu mutane maza waɗanda suke cikakku in an ce mutum cikakke wato mutumin da yake da cikakken imani da kuma cikakkun ɗabi'u masu kyau halayensa duka ba wanda za ka jefar. Ana so ni da kai mu zama muna da imani ko muna da halaye na ƙwarai. Wallahi yana daga cikin babban abin da yake damunmu a wannan zamani rashin halaye na ƙwarai, rashin halaye na kirki. Ɗabi'unmu wajen mu'amala ba su da kyau, ba mu da gaskiya, ba mu da amana, ba mu da riƙon sirru, ba abubuwa ga suna ratata wanda a da ba haka ba ne. Mutane kowa ka gan shi yana da ƙoƙarin kwatanta gaskiya, yana da ƙoƙarin kwatanta amana, yana da ƙoƙarin kwatanta alƙawari, yana da ƙoƙarin kwatanta dukkan wata ɗabi'a ko wani hali wanda za a ce hali ne na abin yabawa. Amma kun ga mu yanzu wannan abin ya yi nisa tare da mu. Wajibi ne ƴan uwa mu yi ƙoƙari mu yi wa kanmu tarbiyya, mu dawo da irin waɗannan ɗabi'u a cikinmu. Shi yake sa ɗan adam ya zama cikakke. Shi sa yace kamula min ar-rijali kathirun, da yawa cikin mazaje sun zama cikakku, wa lam yakmul min an-nisa'i, amma ba a samu cikakku ba cikin mata illa Maryam bintu Imran sai Maryama ƴar Imran, wa Asiyatu imratu Fir'aun da kuma Asiya matar Fir'aun. Sai yace wa inna fadl al-Aisha, amma ku sani fadl al-Aisha ala nisa'i akan sauran mata ka fadl as-saridi ala sa'ir al-da'ab, kaman bambancin dangwamin tuwo ne akan sauran gutsutsuran tuwo da suke ciki. Ai kun san sarid shine me abin da in an mata za su yi dumame ai suna yayyanka tuwon a me ake kiransa dangwami dangwami yawa dangwamin da ya kwanta mu. To wannan babba shi ake kira mai sarid. To dangwami babba yadda ya fi sauran abinci ƙananan dangwama yadda, to haka Aisha ta fi sauran mata saboda darajar da take da shi, ta da daraja. Ibn al-Qayyim ya kawo falalolin Aisha wajen guda saba'in a cikin littafin, ya kamata wanda yake so ya je ya gani darajojin da Allah ya mata. Akwai wata baiwar Allah ta rubuta littafi tana cewa tsakanin Khadija da Aisha wace ce ce fi daraja. wace ce tafi daraja da sauran abubuwa ne wanda za a gare ta wannan yana gwada maka irin darajar da waɗannan mata suke da shi suna da cikakkun cikakken imani bayan nan kuma suna da halayya masu kyau Maryam tana da hali wanda ake yabo shi sa mala yake wa hadha yadillu ala anna ala ulu manzilatiha wannan sai ke nuna mana daukakar matsayinta wada haratiha da tsarkinta wa hum nasibul dhikri dan haka ma aka ya zama dalilin ambaton itizaliha da tace ta Allah ya bamu labarin ta fita ta bar mutananta wannan saboda wannan matsayin da take da shi tana da cikakken tsarki tana da ainihin mai daraja da tana daukaka kuma ta yi haka lil ibad don lil ibadati don yin bauta kaga shi ya kamata mu gane matsayinta baiwar Allah ce ta kware ba da saboda me saboda wannan kuma manzon Allah ya faɗa cikin hadisi na Ali ibn Bashir yake cewa manzon Allah ya ce cikin hadisi sai ya kawo yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yana cewa khairu nisa'i ha Maryam bintu Imran yace mafi alkhairu mace cikin mata ita ce Maryam yar Imrana walam yaqul waqiu ibn Imran amma okay dan Imran bai fade ba sai dai yace khairun nisa'i Khadijatu mafi alkhairu mata ita ce Khadija haka kuma aka danganta zuwa ga Maryam din ya zo kunna cikin nan so ustaz ya abun da aka ya dauke wa Allah da ta da mu ya dawo na kun ga wannan baiwar Allah mutuniyar kirki ce mata ce ta kware Allah ya ce fatakazat min duni sai ta rika a koma bayan mutanen ta hijaban ta samu wani sutura lokacin da ta buya ta kebance kanta ta sawa kanta suturan nan Allah ya ce fa arsalna ilaiha ruhana sai muka aiko mata da ainihin ruhin shine mala'ika jibrilu alayhi salatu wassalam fata masallalaha basharan sawiya sai ainihin me ya kawa ko ya suranta mata wani da wanda yake ainihin halitta mai kyau ay faja'alat min duli aliha sai ta sanya tsakaninta da mutananta suturan wani sutura ya suturha anhu wanda zai sutura ta gabarin su wa anin nasi kuma ta sanya suturan da zai ainihin raba ta da mutane ba za su ga me take yi ba lokacin da sai aka fa arsalna ilaiha almalak sai muka aika mata mala'ika shine wa jibrilu alayhi salatu wassalam fata masallalaha fi suratin sai ya fito mata a cikin wata sura ta mai insanin dan adam tamul kalki mai cikakken halitta mana mala'ika jibrilu sai ya fito mata a matsayin mutum mutum mai cikakken halitta ta ganshi lokacin da ta ganshi shine sai ta ce masa mai ta ce masa Imam Ibn Kathir yace da ta ganshi sai ta ce masa mai ba Allah yace ainihin mai fa arsalallahu ilaiha jibril alayhi salam sai Allah aika mata mala'ika jibril amincin Allah tabbata a gare shi fata masallalaha fi surati insani sai ya juya ya zo mata a sura ta dan adam kamilul likhalqi bai cikakken halitta husnul lihai'a bai kyakkyawan sifa ya zo mata da sifa mai kyau ta ganshi shi ne yace tace masa inni a'udhu birrahmani minka sai ta nemi tsari tace ni ina neman Allah ya tsare ni daga gare ka in kunta taqiya in ka zama mai mai tsoron Allah ai qalat maryamu lahu sai maryamu tace masa inni astajiru birrahman minka ni ina katanguwa da Allah mai rahama a gargare ka Allah talana li bisu in kada ka same ni da wani mummunan abu in kunta in ka kasance mimman yattaqillah cikin wa'anda suke jin tsoron Allah dan haka sai ta gaya masa haka ai shine tace qalat maryamu lidhalika ar-rajul sai maryam ta fada wannan mutumin alladhi tamassala laha wanda yazo ya fito mata a surar dan adam ko jibrilu alaihi salam
shine malaika jibril amincin Allah su tabbata a gare shi inni astajiru wa atasimu billahi arrahman minka tace lalle ne ina neman tsari ina katanguwa da Allah mai rahama daga kai in kunta tattaqillah in ka zan kana jin tsoron Allah wa takshahu kana kiyaye dokokin Allah kana jin tsoron sa fala taqribni bisu'i kada ka kusace da wani mummunan abu wa hadha yadullu ala itiqha wan itiqha wannan yana nuni a bisa irin yadda take da kamewa mace ce kaman biyar mace dan ka ana so dan adam ya kame kullun ka kame a rayuwa karka zama mutumin da zaka zama ba kaman mutum ba wa kamalul hay'at haya'i kuma tana da cikakkiyar kunya wa khawfiha min Allah da kuma tsoranta da take ji na Allah shi yasa sai ta nemi Allah ya tsare ta daga sharrin wannan mutumin da ta gani bata san waye ba bata san ko waye ba dan haka sai ta nemi Allah ya bata kariya daga sharrin sa kare shafe ta da wani abu mummuna wanda zai cutar da ita ina daga cikin abin da ke cutar da ya mace a ceta mata alfarmar a keta alfarmar ya mace ba tare da ta shirya ba ba tare da shiri ba ba tare da tana so ba ba kuma tare da abin da shari'a ta yarda da shi ba to ta ga mutum haka kawai ya bayyana kuma gurin ba kowa ta ma su shiga ta shiga waya ta shiga hijabi ba ta boye kanta akan mutananta kawai sai ta ga mutum kaga yanzu me take nema kariya daga ubangiji haka sai ta maida al'amuran ta zuwa ga Allah ta nemi Allah ya tsare ta daga in yana da shari Allah ya tsare ta daga sharrin ta ai shine Ibn Kathir yace lamma zahara laha jibril yayin da malaika jibril ya bayyana da ya bayyana a gare ta fi surati bashar a cikin sura dan adam khafat minhu sai ta ji tsoron sa wa zannat annahu rajulun yuriduha bisu'i sai ta tsambaci wannan wani mutum ne wanda yake nufinta da mummunan abu faqalat sai ta fada muta'awwidha billahi minhu tana neman tsari da Allah daga gare shi kauluwa tace me tace masa inni a'udhu birrahmani minka sai ta a'udhi tana neman Allah ya tsare ta daga sharrin sa in ya zama mai sharri ai in kunta taqiya in ka zama mai tsoron Allah ai in kunta takhafullah in ka zama kana jin tsoron Allah to ba'id anni ka nesanta kanka da ni wala ta'tarid li tace masa kada ka bujiro min da wani abu ka kauce ka tafi abinka shi sa Imam al-Qurtubi da ya duba wannan aya yace fi hadhihi al-aya dalilun ala jawaz al-isti'adatu billahi inda al-khawf yace wannan yana gwada mana cikin wannan aya akwai dalili da yake ba kike gwada maka halaccin neman tsari da Allah yayin da kaji tsoro duk lokacin da tsoro ya kama ka ya halatta ka ce min a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko kuma abinda ka gani tsoro ta ka nemi tsari daga shi ka nemi tsari da shi Qurtubi yace ya akwai halaccin akwai dalilin da ya nuna halaccin yin isti'aza da neman tsarin Allah yayin da kaji tsoro yace wa annal mar'atu salihah yace kaga mace ta kware ta dafa'ur raiba tana kokarin ingije kokonto an nafsiya da kanta bi kulli tariqin mashru'un da kowace irin tafarki wanda aka shar'anta shi yasa ita Maryam ta yi wannan addu'a din tace ya Allah ina neman ka tsare ni daga sharrin wannan daga sharrin sa haka wannan yana gwada mana falalan yin isti'aza dan kullun ka dinga neman tsarin Allah hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas hadisi isnadin sa mai kyau ne Abdullahi dan Abbas yake cewa man ista'adha billahi fa'iduhu duk wanda ya nemi tsari da Allah to ku ne ba shi kariya duk wanda ya zo yace ina neman ku taimake ni don Allah to ku taimaka masa ku tsare ni daga sharrin wani don Allah ku tsare shi yace kuma man sa'alakum bi wajhillah fa'du wanda ya riƙe ku yace ku bashi don Allah ku bashi kar ku ki bashi kuga mu a yanzu ne ma ake sa dokoki na bara ko saboda me saboda masu bara din su mai da ita sana'a sun maidaita sana'a amma gurin da ba mai da bara sana'a ba duk wanda yazo roke ka ka bashi shi sai yace man sa'alakum bi wajhillah duk wanda ya roke ku dan Allah fa duhu ku bashi kuna dace Abu Dawud ya fitar da shi da ku ga shi ya kamata mu san irin wayannan abubuwa din don mutum in ya ga wani abu ya kiyaye kuma mutum ba laifi ya nemi tsari da dukkan abin da yake ganin Allah ya wannan abu zai zo masa fitina shi sa Maryam alaiha salam ta nemi tsari daga mala'ika Jibril ba ta da tasan shi mala'ika Jibril bane ta kaddara wani mutum ne wanda ake tsammani in an hadu da shi za a samu wata matsala dan haka sai ta isti'azan cewa Allah ya tsare ta daga ainihin sharrin sa in yana dauke da sharri kuma shi sa banza Allah sallallahu alaihi wasallama ya gwada mana cikin wani hadisi nan na mutum bakwai da manzo Allah ya ce Allah zai sa su ai inwal al-arshi ranan da babu wata inuwa sai wannan inuwa sai ya ambaci wani mutum a ciki yace da wani mutum wanda wata mata ta kiraye shi zat mansabin wajmal ma abociyar kyau da dangantaka yace mata inni akhafullah yene mai tsari yace inni akhafullah din na jin tsoron Allah wala duk wanda wani abu ya taso masa ya ji tsoron Allah yayi nesan ta kansa da abu tabbas zai iya samun kubuta ko ta kissa da ɗaya daga cikin maluma anan kasar ya faɗa duk cewa ban san ingancin kissa ba amma akwai abin lura a ciki malumi yake cewa an yi wani matashi a kasar Masar wani bawan Allah mutumin kwarai to yana da wani hanya da yake wucewa akan hanyar da yake wucewa akwai wata mata kullun ya zo wucewa ta kiyaye lokacinsa tana kanansa ashe shedaniyar mata ce ita kuma ta jarabu da shi wata ran tarsa ya za ta yi ta hilace shi ta sa shi a gidanta fitar ya zo wuce sai ta ce masa wallahi da Allah ya zo ce maka mata ga maciji a cikin gidanta shi bawan Allah ya dauka da gaske ne yana shiga sai ta karke masa sakata a gidan ta ce ko yayi lalata da ita ko ta yi masa ihu cewa ya zo ya mata fade sai ta mata a inda wannan ne abu mai sauki ne ba komai karki daga hankalin ki ina ban daki yake ta nuna masa bandaki da ya shiga ya tube kansa sai ya kashi sai ya shafa duwa cikin sai kudu ya ci mata bisimila zai ta shi kai mahaukaci ne ban san bai ruwa na da kai ta ce mai ruwa na da kai mahaukaci fita da bude ka tsari ta kore shi malam da ya bada kisa ya ce yana fitowa waje sai wannan kashin sai koma turaren miski sai ya ce masa al-miski to kaga kenan ya kamata duk abin da ya taso maka ka ji tsoron Allah Allah sai ya baka mafita Maryam ta ji tsoron Allah ta nemi tsarin Allah ya tsare ta daga sharrin wannan mutum da ta gani ta da cewa bata san waye ba to lokacin da ta gama sai ya ce mata qala innama ana rasulu rabbiki ce mata ki sani ni fa dan sakon ubangijinki ne Allah ya turo ni gurinki li ahbalaki gulaman zakiya dan ne miki kyautar da wanda yake tsarkakeke ai qala la hal malik sai mala'ika ne yace mata inna ma ana rasulur rabbiki ne fa kawai dan sako ne daga wajen ubangijinki ba asani ilayki Allah ya aiko ni zuwa gare ki li ahbalaki gulaman qahiran dan ne miki kyautar da wanda yake tsarkakeke min dhunubi daga dhunubai qala tace anna yakunu li gulam bakkaranta wa to sai karanta
قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا
شيده sai malaika ya ce mata qala innama ana rasul rabbiki ki sare ni dan sakon ubangijinki ne Allah ya turo ni ba dan kai ba li ahbalaki gulaman zakiyan dan da miki kyautatta wanda yake tsarkakekke ai qala la hal malik shi malaika ya ce mata innama ala rasul rabbiki ni dan sakon ubangijinki ne ba asali ilayki Allah ya aiko ni zuwa gare ki li ahbalaki gulaman tahiran dan in baki da wanda yake tsarkakekke min zanubi daga zanubai lokacin da taji wannan maganan qalat sai ta ce an na yakunu li gulam to taya ni zan samu da walai mai sasne bashar wani namiji bai taba shafa ta ba ma'anan almasu anan yana nufin jima'i ba taba saduwa da namiji ba to taya za ta samu da abinda aka saba a al'ada shine sai an taba mace ne ta hanyar saduwa da ita take iya samun ciki har ta aiwo kun ga wannan aiwon ta saba wa al'ada eh ta saba wa al'ada yace mata ashe an turo shi ne ba ta da to tana mamaki ya za ta samu da ita ba ta da miji kuma wannan miji bai taba taba ta ba kuma tace masa walan aku bagiya ni ko ban zama karuwa ba matar banza kun san saboda kafircin duniya yanzu sai aka canja aka ce wai gargaje musu karuwa ko sai ma sa masu zaman kansu an daure musu gindi su saba wa Allah ina ba ta fahimta mata mata masu zaman kansu su kuma sun yarda sun ci gaba da saba wa Allah za ku je ku tarar da bala'in da buku taba gani ba wala duk mutumin da yake da namiji ko mace ya je ya karanta hadisin Isra'i da Mi'raj sai gani hadisi na nan a cikin Riyadus Salihin babu tahrimul kadhib Imam Nawawi ya sa hadisin a cikin nan babu tahrimul kadhib yace wata ran manzon Allah an yi sallan asuba daga cikin al'adar sa yin an yi sallan asuba yakan wayo ya tambaye sabban sa akwai wanda ya mafarki ya fassara masa wata ran ya wayo ya tambaye su suka ce ba su warki ba ce to ni yau na yi mafarki sai ba su labari to a ciki yana faɗa musu a hanya sun gamu da wannan sun gamu da wannan yace suna tafiya sai suka zo suka samu dan rindubin biyar tukunya mai katan ciki wuyanta dan miditsi akan murhu bakin wuta yana zuwa ya lasa ce idan bakin wuta ya zo ya lasi gindi tukunyan sai ihu da hargowa kowa kai da kafa yana kokarin fitowa ciki annabi yace wannan fa suwaye daka jibril yace musu bayan sun dawo a tafe yace wannan tukunya ce da mazza ta maza da mata suke ciki wannan batun tun ana kamar ya yake sa mutane a wannan tukunya wallahi duk wanda yake zina ya gyara ya tuba wallahi wannan masifar in bai tuba ba wallahi sai ta same shi amma manzo Allah ya baka garantiya ce ta ibu min zambi kamar la zamba la dume tuba laifi kaman bai da laifi so duk wanda ya tuba Allah zai yafe masa man taba taballahu alaihi so da ka karmu tsaya ci to ko ka tace masa tace wa wannan mutumin to taya ya zan samu da ni ba da aure ba da mijin da taba zuwa ya taba ni kuma ni ba karuwa bace ni ba matar banza bace wanda ta ainihin me ta zauna ba ta da aiki sai dai da shi da bakinta na sama da bakinta na kasa tace ba ta yin wannan ba ta yin haka ai qalat maryamu lil malak sai maryam ta faɗa mala'ika kayfa yakunu li gulaman sai ya da zan samu da walam yamsasni basharun wannan miji bai taba taba ni ba bai nikahin halal da aure na halal walam aku zaniya kuma ni ban zama mazinaciya ba sai ya zan samu da sai ya ce mata qala kadhaliki qala rabbuki yace mata haka ubangijin ke faɗa shi ma abu ya wuce shi ko yanzu kawai umarnin Allah ne yace ubangijin ke haka ya faɗa wa alayya hayyun da a guri na abu ne mai sauki ko a wajen Allah wannan abu ne mai sauki kuma Allah yace za a yi halice shi bayan nan yace wali naj'alahu ayatan za mu sanya shi zama aya lillahi ga mutane wa rahmatan da jin kai min na da gare mu
wa kana amran maqdiya al'amari da an riga an hukunta shi ai kana al malik sai mala'ikan nan yace mata hakad al amru kama be tasbi haka al'amari yake kamar yadda kike jinna aka sufanta aka yi miki shi to haka ne min annahu lam yansasti bashar cewa ba wannan miji da ya taba ki walam takuni baghiya kuma ke biki zama zinaciya ba walakin rabbuki kana sai dai ubangijinki yace al'amru alayya sahlu ubangijinki yace wannan al'amari a wajensa abu ne mai sauki ya sa kiji aihu ba ta da miji ba wannan abu ne mai sauki a wajen Allah ina wata fahimta yawa to ai da mu al'amarin samai cewa inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun duk gudan al'amarin Allah wanda yake so faru to yake masa ji kasance sai abun ya ta kasancewa na wata fahimta daga sai yace mata ai al'amru alayya sal Allah yace a wannan al'amari a wajensa abu ne mai sauki wal yakuna hadha al gulam alamatan lin nas kuma wannan yaro zai zama alama ga mutane ta dullu ala qudratillahi ta'ala wanda za ta nuna wa mai hankali ya gane girman Allah madaukakin sarki domin me domin abin duk da ya saba wa al'adar ka da ka saba sai kuma abin ya faru a bisa wannan salo din to dole za ka girmama Allah kan in kana da hankali abin da muka saba da shi shine mace ba za ta aihu ba dole sai da namiji da yasa gajin tura kwansu baya kinkisuwa ba namiji na fatan bayyanta shi za Allah ya jigan wani bawa Allah yace kai ya kai wani kakansa kawai yace wai sai Usman ka kawo kai dan kaza kawai take yin kai ba zakara wannan sai ko mutanen birni ya ku ba za mu ci ba sai sai ko mutanen birni ku kuke cin kai kaza tana yin sa babu zakara mu kan da muke ci wanda zakara ya bi kazan ne sai ka koma da abinka nayi maka addu'a Allah ya albarka a ba dai mu sai kuma yanzu an scientifically kan gaya maka yadda ake kwan yake zama an yi masa barbara za ka yi mamaki idan zakara ya bi kaza ba su ilimin animal science sun ce idan zakara ya bi kaza idan ya sadu da ita sau daya to idan bai sake saduwa da ita ba duk wanda za ta haifa zai zama rayayyar kwai ne bai sa saboda kwan halitta yana nan a rataye a jikin wani fallopian tube idan ya zo in bai dun ya gangaro in ya taba shi kenan ya zama fata kawai wannan kwan halittar in ba Allah ba wai zai wannan abun yana rataye a cikin mahaifar kazar to duk lokacin da kwanta zai gangaro sai ya zo ya shafi wannan kwayin wannan mani din zakarar shi kenan kuma sai dan sai kwan ya zama zai kinkisu in ba Allah ba wai zai wannan to wannan yana gwada muku ku gane girman Allah Allah shine mai iko wanda yake da cikakken iko a kowanne abu so shi sa anan yace wannan da'in li yakuna hadha al-gulamu alamatan lin-nas domin wannan yaro ya zama alama ce ga mutane ta dullu ala qudratillahi ta'ala wanda za ta nuna mutane ko za ta shiryar da mutane zuwa ga ainihin sanin ikon Allah madaukakin sarki sannan yace wa rahmatan minna bi sannan kuma wannan yaro rahama ne da ya gare mu da shi a wajen iyayensa wa bi walidayhi sannan zai zama jin kai a iyayensa ko bi walidatihi zai zama jin kai ga mahaifiyarsa wa bin nasi kuma zai zama jin kai ga mutane wa kana wujudu isa ala hadhihi alhala sai ce to samuwar annabi isa a bisa wannan hali qada'un sabiq hukunci ne wanda ya riga ya gabata muqaddara an kaddara shi masturan an rubuta shi fi lawhil mahfuz a allo abin kiyaye an riga an rubuta da ka ko tana so ko ba ta so dole wannan abun sai ya faru saboda Allah ya rubuta shi ya aje cikin abubuwan da za su faru a duniya an rubuta har da samuwar annabi Isa da uwa babu da ai babu uba an rubuta wannan cewa za ta haife shi da ita uwa amma babu da ai babu uba daka fala budda min nufuzi yace babu makawa sai an zartar da wannan hukunci yanzu ta gamsu kenan ko tunda ta gamsu ko bata gamsu ba ya ga mata cewa shi mala'ika ne Allah ya kusuro shi kunta da wani al'amari wanda aka ya fada mata nan domin za ta dauki ciki ba tare da miji ba kuma za ita ba ta kasance mutuniyar banza ba mutuniyar kirki ce sai dai Allah ya yi haka don al'amari ne mai sauki a wajensa ba wani al'amari ne wanda dan adam zai ganshi da wahala ba Allah ta'ala bai ga wannan wahalan ba ai abin da yafi wahala shine ka kagi abu amma ba ka bai mai tashi ba yawa kagar abu da farko yafi wahala to Allah ya kagi dan adam ba tare da ya ga samfuri a gun wani ba duniya ita take ganin samfuri a wajen Allah sai ta halitta ta yi kere-kere irin na Allah ko yawa ta yi mota mai siffar kwado ta yi mota mai siffar kaza ta yi jirgin sama mai siffar shafo mai siffar kaza mai siffar kaza duka wannan su suka kaga na Allah ai suka kwaikwayo na Ubangiji mashi Allah bai kwaikwayo shi ke kago abinsa yayi to shine sai Allah ya ce
فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا
الله مدوك جسر كيف عملته sai ta dauki cikinsa banta ba zabi sai ta tafi da shi makanan kasiya wani wani can mai nisa ai fa malat maryamu bi gulam sai maryam ta dauki cikin wannan yaro bada an nafakha jibrilu fi jaybiha bayan mala'ika jibril ya yi busa a gefan zaninta kawai fa wasalat an nafkatu ila rahimha wannan busar da yi sai ya sadu har ciwa zuwa cikin mahaifarta ba wa kal hamlu sai ciki ya auku a dalilin haka duba wannan abun ku tsaya ku yi masa kyakkyawan tunani ku auna duk wani matace da za a yi dan mace ta yi ciki duk an wuce shi kawai iska aka hura iskar kawai sai ta wuce cikin mahaifa sai kuma ta zama da waye ise wannan abun sai Allah ta'ala to Allah ya cancanci ƴan uwa mu girmama shi mu kadaita shi da bauta dukkan wani abu na hakkinsa mu yi kokarin tabbatar masa yace fa waqa alhamlu bi sababi zalika sai ciki ya faru a dalilin haka fa taba'arat bihi ila makanin ba'id sai ta nesanta kanta da wannan cikin nata zuwa ga wani guri mai nisa anin nas ga barin mutane lokacin da ta tafi guri mai nisan nan fa a ja'a hal makhab sai na kuda ta zo mata ila jiz'in naqli zuwa ga wani gindin kututturen dibino qalat ta ce ya laita ce kai to na me to kabla hada ina ma na mutu gabanin wannan rana ka san du mutumin kwarai baya son a kama shi da laifi baya san jin kunya in ka ga mutum baya jin yayi ji kunya baya jin kunya yayi ji kunya to wala mutumin banza amma du mutumin kwarai ba zai sha'awar a same shi da laifi ba ko na irin laifi ne kuwa shi sa manzon Allah ya ce duk wanda ya zama mai baya jin kunya to ya aikata abin da yake so idan lam tashdai ko fasna ma shi in ba ka jin kunya ka aikata duk abin da kake so dan haka mutum du mai kunya ana zata masa alkhairi dan haka yanzu tana tsoron wannan abin kunya ta ce ya laitan kai to na mitu qabla hadha ina ma na mutu gabanin wannan rana wannan abin da ya faru ina ma na mutu gabanin wa kuntu nasiyal mansiya idan ma ainihin
abinda aka manta da shi eh faljaha ko atal sai wannan dai ainin cikin sai ya jata yaje jingina ta zuwa ga kututtun jibino faqalat ce ya laitani mittu qabla hadal yau kai to na ina na mutu ina ma na mutu gabanin wannan rana wa kuntu shay'an la yuraku zama wani abinda ba san shi ba wala yuzkaru ba'atna shi wala yudra man ana ba kuma wanda ya san ni wace ce kuduwa fa abubuwa uku take ta fara akan ina ma bata zo duniya ba ba ma san ta ba ina ma bata bar wani abin da za a dinga tunawa da ita ba tana ganin cewa babban laifi ne babban kuskure ne a samu mutum da wannan abu ba kun ga mu sau saboda duniya ta cire kunya a cikin zukatan mu yanzu kun ga laifi dan mace ta yi zina ta aihuwa ba wanda ya damu muna yara wallahi ba ke sake tafiya da mace ka dauko ta ko a mashin ko a keke ba lokacin ba mashin ba keke ne na an ga mutum ya dauko mu ta keke me za ce kare ya dauko mu ya dauko mu ana jin kunya saboda kunya ba wai ba laifi mutum ya ba matar ta ce amma saboda ana tsoron kare a ya zama abun kunya sai a kore wannan din ma ko mata da asusu ba suke tafiya a anguwa ba sa fita ko ba za su dawo gida ba sai magariba ta shiga da daddare suke fita da daddare suke dawowa ba a ganin su yanzu ka zo ga abin da mata suke akan titi sai sun taso ma a islamiyya sai su kafa daba akan hanya karatun an ajiye shi a gefe kuma an shiga wani kuma hirar da za a yi a wurin ta cin naman mutane wacce a yi ba kaza 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 wacce mijinta kaza 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 a ta yi to ita ta ce ina ma ba a san ta ba ina ma ba a yi labarin ta ba ina ma mutane ba su san da ita wace ce ba tana cikin irin wannan tunani da wannan maganganun zuci Allah ce fana da hamin ta hatiya sai ta ji an kira ta karkashinta ana ce mata Allah ta hazini kada ki bakin ciki kada ji ala rabbuki ta tiki sarriya lalle ubangiji ya sa miki wani ainihin idan ruwa ta karkashin ki ai fana da jibril au isa malam mai tafsiri yayi magana ne yace da aka ce fana da ha min ta hatiya sai aka kira ta karkashinta sai suka ce ana nufin mala'ika Jibril wasu masu tafsiri sai suka ce fanadaha man tahtiha wanda yake karkashin ta wa yake karkashin nata abinda ta aifa ko yawa to zai iya zama annabi Isa alaihi salatu wassalam shi ya kira ta zai iya zama kiran na mala'ika Jibril shi sa suka yi malam mai tafsiri anan yace ai Jibril au Isa wanda suka fassara da min da suka ce mala'ika Jibril wanda suka mai da shi manta ta sai suka ce shi da annabi Isa ina ce mata mai Allah ta hazani cewa kada ki bikin ciki kada ji ala rabbiki ta take amen judulan ubangijin ki ya sa miki wani idanu ruwa na ruwa yace wa huzzi ilayki bi jiz'in naqli ko naqlat sai ki tsarkake kanki da wannan dake ba bidan kututtun dibino din to saqit alayki in kin kama shi kin jijjiga to zai zubar da gare ki rutuban ya'en dibino danya janiya wanda ya suke bushe shi ai harriki jiz'in naqli ki jijjiga wannan du ainihin mai kututtun dibino to saqit alayki rutuban zai zubar miki da danyen dibino wanda zaki dinga ainihin ci kina taimakon kanki min sa'a wajen wanda zai taimaka miki ki ci ai ki samu karfin jiki Allah yake mata fa kuli wa sharbi ko ka karanta ne to ina ga Aisha ko lokaci yayi to awa ɗaya ta ci ci sai mu tsaya haka Allah ya damu ita miken mu a takaddun da muka tafi da su ko na tafi da su a takadda ta farko yace yana da tambaya ne wai abin da yake tambaya akwai waɗansu abubuwa da mutum zai iya samu kushu'i a cikin sallah tunda a ce ana so mutum ya yi kowaɗanne ayyuka ne mutum zai yi ya samu kushu'i a cikin sallah akwai wani malami ya rubuta sabuwa guda 33 wanda suke kawo kushuri wala ba ya kawo maka su duka ba gaba daya amma za ka kawo maka dan daga ciki abu da farko yace ka fahimci me kake karantawa lokacin da kake karatu kai kokarin fahimtar ma'anar abin da kake karantawa wannan zai zama dalilin da zaka samu kushuri misali in kana karatun Fatiha ka gane me kake faɗa in kace alhamdulillahi rabbil alamin ka san kana yin godiya ne ga Allah sannan kuma ka tuno maganar da annabi yace mai sallah yana ganawa da ubangiji ne kuna magana kai da shi to abin da ka faɗa a Fatiha ubangiji da biyar maka da ansa to ka fahimci wannan gaba bayan daga cikin abinda ake so gane na biyu bayan ka fahimci asalin abinda kake karantawa suka ce na biyu a samu nutsuwa da kuma kaucewa gaggawa a cikin sallah karke sallah wuf 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 wannan ba zai saka samu fahimta nutsuwa ba zai saka samu kushu'i ba ana so ka nutsu kuma kai sallan asannu sannu cikin nutsuwa ba a so kai gaggawa da haka duk wanda yake sallah yana gaggawa ba zai samu kushu'i na uku suka ce yayi kokarin ainihin mai karkada zuciyarsa da duk abin da zai kawo masa wani tunani ba na sallah ba duk abin da zai kawo maka wani tunani wanda yake ba na sallah ba to kai kokarin kauce masa kenan in ka shiga sallah kamar yadda mai ahlali yake faɗa yake fafarri kalbaka min ad-dunya wa ma fiha ka karkada zuciyarka a ciki akan duniyar nan da duk abin da ke cikin ta to shi ake so kai ka karkada zuciyarka ka zuciyarka ta damu da wani abu na duniya ka karkade shi ka nesanta kanka da wannan to wannan yana daga cikin sabubba da suke sa dan adam yake samun kushu'i a cikin sallah suna da yawa abubuwa da haka sannan kuma mutum ya yi cikakkiyar alwala lokacin da yake alwala suka ce tun daga lokacin kake iya jefar da sallarka ka rasa kushu'i a ciki ka tsaya ka yi alwala cikakkiya mai kyau to wannan zai taimaka maka wajen samun kushu'i a cikin sallah da abubuwa da dama haka sai mu kiyaye irin waɗannan takarda ta biyu kuma ba tambaya ba ce addu'a take nema ta ce Allah ya jarbe ta da shafa ta aljani saboda shekara 10 tana fama da wannan abun har sun kai matakin da shedanun suna sa ta ta yi sabon Allah kuma ta rasa ya zati da haka take neman a taimake ta da addu'o'i Allah ya raba ta da wannan masifa Allah kuma ya ba ta ikoncin wannan jarabawa to muna mata addu'a ubangiji ta'ala Allah ya raba ki da wannan ainihin shedanu da ya jarbe ki da su Allah kuma ya baki lafiya sannan sai takarda ta karshe ita ba tambaya bane amma kwamitin marayu ne suka turo da takarda suka ce a sanar da mutane cewa kwamitin yanzu ya bude asusu na musamman a bankin Zenith kuma wannan kwamiti suna neman wannan tallafin ne saboda dalilai kamar haka na farko hidimar makaranta ta waɗanda suke marayu na biyu jinya ta marayu na uku abincinsu na hudu tufafi shine kayan sallah da za a yi wa yara na biyar shine aurarwa akan samu yaran da sun girma sun kai matsayin aure kuma ba su da yadda za a yi a yi musu aure to wannan yana daga cikin dalilin da suke neman wannan ainihin mai tallafi na shida akwai kokarin sama wa mutane marayu matsugunni ko dai suna da shi amma ya lalace ko ba yadda za a gyara musu to ana ba da kun ba da wannan gudunmuwa za a yi amfani da waɗannan gudunmuwa ta ku wajen yin waɗannan al'amuran kuma wanda yake so ya sa tallafi don taimakawa waɗannan marayu to sun ba da account suna account ɗin Katagun Welfare Orphanage Center suna account ɗin kenan Katagun Welfare Orphanage Center sannan account number ɗin shine 1311 53 42 bankin shi ne Zenith Bank wanda yake so zai iya sa kudin tallafin sa ta wannan account din 1 3 1 5 3 4 2 daga yan uwa mu yi kokari mu tallafa gargadan abin da ya sako ina kuma kullum mukan ja kunnan mu ko kuma mukan gargadi junan mu cewa karkace taimako sai ka tara abu mai yawa a dan abin da Allah ya hore maka ka bayar na